بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مسو سرارمو دكلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركمو دا كسنتوا ترى دكو تشكين واني سابا شرنا فتوين رحمة شرن ديكي باكو داما دوم ايكو رتنبيو يوكو وانا نسكشا في اديني دا رايوة زوا قمالا دوم نسامو مفتا كمانا ايايو كمانا دا ساقو ننتنبيو يتا تشكين وانا شريني ta hanyar aiko da rubutaccen saƙon text ko kuma saƙon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatoyin Rahma da gidan dandalin sada zumunta na Facebook. To yau dai muna asabar ne 23 ga watan Jumadal Ula na shekara ta 1444 bayan shirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda yazo daidai da 17 ga watan Disamba na shekara ta 2022. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin mu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jeli MOON babban malami a sangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kenan Kano wanda ke bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Sidir Sassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin namu sai ku biyo kan kalla. Bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بايا هكا إمواما سو كلمو رسول رمو أولا لوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي يتبتا أتكين المعجم الكبير نطبراني لقى عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana yayi alwala ya kyautata alwalarsa sai ya zanto sahabbai wanda suke kiwaye da shi a lokacin suka rika shafa ruwan alwalarsa a jikinsu suna ta gaggawa wajen shafa ruwan alwala a jikinsu alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam a jikinsu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su ma hamalakum ala hadha me yasa kuke yin haka sai suka ce hubbullahi wa rasuli san Allah da manzansa ne ya samu haka sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce da su man sarrahu an yuhibba Allah wa rasuluhu aw yuhibbuhu Allah wa rasuluhu falyasduq hadithahu wal yuaddi amanatahu alladhi tumina wal yuhsin ila jiwarihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wanda da yake zai faranta masa rai ya so Allah da manzansa ko ma Allah da manzansa su so shi ma yake ce to ya rika fadar gaskiya a maganarsa sannan ya bayar da amana wato ya sauke amanar da aka dora masa sannan kuma ya kyautatawa wanda yake bukutaka da shi. Wannan hadisi ne tabbatacce ya zo ta hanyoyi daban-daban da hanyoyin nan idan aka tattara su hadisin zai zanto hadisi ne hasan bi shawahidihi kamar yadda malamai suke faɗa. Anan annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi alwala ya kyautata alwalarsa a bisa yadda sahabbai suka saba yin tabarruki da wasu abubuwa na annabi sallallahu alaihi wa sallam musamman ruwan da yayi alwala ya rage to sai suka yi irin wannan a gabansa a wannan lokaci suka rika wato shafar ruwan suna shafawa a jikinsu suna shafar ruwan alwalar suna shafawa a jikinsu to sai annabi ya musu wata tambaya dan ya jawo hankalinsu kan wani abu mai muhimmanci a rayuwarsu wanda kuma shi zai zama alama ta gaskiyar al'amarin da suke nunawa na san Allah da manzansa. Sai ya tambaye su ma hamalakum ala hadha me yasa kuke haka. Annabi sallallahu alaihi wasallama ba yana buƙatar ya san abinda bai sani bane dangane da su saboda wannan abu wani abu ne da yana faruwa yana yi yana gani to amma saboda ansar da zai bayar shi yasa yayi wannan tambayar ce ma hamalakum ala hadha me ya kai ku ga yin haka. Sai suka ce da Annabi sallallahu alaihi wasallama hubbullahi wa rasulihi saboda san Allah da manzansa yadda muke san Allah muke san manzansa shi yasa mu muke tabarruki da wani abu na nabi aiki sallallahu alaihi wasallam kamar ruwan alwalarsa. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu inda kamala take, wato izanto ba kawai abu na zahiri ba da za a gani, wanda ko mutum mai gaskiya ne ko ba da gaskiya zai iya yin sa, a sai wani abin da shi sai mutumin da yake da gaskiya da imani za a gani tare da shi, shine yace man sarrahu an yuhibba Allah wa rasulahu, wanda duk zai faranta masa rai ya so Allah da manzansa, ko kuma ma Allah da manzansa su so shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace falyasduq hadithahu, to ya rika magana ta gaskiya, idan zai yi zance to ya zan abinda zai faɗa gaskiya ne, kada ya rika ƙara abinda ba faɗa ba ko rika canza magana wanda ba haka take ba. Sannan abu na biyu yace wali yu'addi al-amanata allati tu'mina tu'minaha, sannan ya bayar da amana ya sauke amanar da aka dora masa. Sannan abu na uku yace kyautatawa makocinsa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan hadisi ya nuna musu cewa su yi abinda zai tabbatar da cewa lalle su masoya Allah ne da manzansa, domin masu kiyaye haƙoƙi ne da suke kansu na al'umma, masu ƙoƙarin su kiyaye dokokin Allah tsakaninsu da shi. Babu shakka san Allah da manzansa wani rukuni ne daga cikin rukunan imani, to ba zai zama mumini ba har sai ya so Allah da manzansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, dayanku ba zai zama mumini ba har sai ya fi so na fiye da mahaifinsa da ɗayansa da ma mutane baki ɗaya. Saboda ba zai yiwuwa mutum ya zama mumini mai imani sai tare da san Annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai dai san ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam bai taƙaita a fatar baki ba, bai taƙaita a wasu abubuwa waɗanda mai gaskiya da mara gaskiya da za su iya tarayya a cikinsu ba, a ya taƙaita ne ko kuma yana bayyana ne a cikin ayyukan da idan mutum yana yin su to tabbas da gaske a cikin zuciyarsa akwai san Allah, akwai san manzonsa. Sai ce da'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, da'a ga dokokin Allah subhanahu wataala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci abu uku, ya ce to su kula da waɗannan abubuwa uku. Na farko ya zanto masu gaskiya ne yayin da suke magana, duk abinda za a yi da su su zanto masu gaskiya, duk abinda za a ji daga bakinsu a ji gaskiya, abinda suka tabbata shine abinda ya faru ko shine abinda yake cikin zuciyarsu, abinda suke niyya shi za su faɗa. Kada su rika faɗar magana ta ƙarya, magana ta ƙarya, magana da ba gaskiya ba tun ya faɗe ta da gangan yana sane, alama ce ta munafici. Nabi yana cewa ayatul munafiqi salaf za haddatha kazaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khan, alamar munafiki uku ne, ta farko idan yana magana zai yi ƙarya, idan aka bashi amana zai ci amana, idan alkawari zai saba. Saboda haka suna son su tabbatar da cewa su masu son Allah da manzansa ne, to su rika faɗar gaskiya da abinda za su yi su yi gaskiya. Gaskiya ita ce ƙololuwar abu da za ta ja mutum zuwa ga dukkan wani alkhairi, kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bisirki fa inna sirka yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljanna wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba inda Allahi siddiqan. Nabi ya ce na hore ku da gaskiya, domin gaskiya tana shiryarwa zuwa ga ayyukan alkhairi, aikin alkhairi kuma na jagoranci zuwa ga aljanna. Tun ba zai gushe ba yana gaskiya, yana kirdadan gaskiya har sai a rubuta shi mai yawan gaskiya a gurin Allah. Saboda haka gaskiya wani abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake so mutum ya zama mutum mai gaskiya, kai ba ma ya zama mai gaskiya ba, Allah ma kira ya zama to ka zama tare da masu gaskiya. Duk wani abu in ya taso to kana goyen masu gaskiya ne ba maƙaryata ba. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye dokokin Allah kuma ku zanto tare da masu gaskiya, ku zamo tare da masu gaskiya. Allah da ya bi al-muhajiruna, waɗanda suka yi hijira tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai sifanta su da cewa ulaika humus sadiqun, Allah ce waɗannan su ne masu gaskiya. Allah subhanahu wataala ya nuna babu abinda zai amfani mutum a rayuwa sai gaskiyarsa. Hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Allah ce wannan rana ce da gaskiyar masu gaskiya za ta amfane su. Saboda ka gaskiya wani abu ne da shine jigon komai. Ko menene idan aka ce mutum mai gaskiya ne to shikir an gaba bai an gaba mai bansa. Duk wanda ka zo mu'amala da shi aka ce baka wani yana da gaskiya to sai ka samu nutsuwar zuciya. Zaka saki jikinka, zaka so kai mu'amala da shi. Ko aiki zaka bayar aka ce ba wani aikin ka dan yana da gaskiya, wannan zai saka nutsu. Don ka san duk abin da zai gaya maka to gaskiya zai gaya maka. Saboda ka gaskiya ita ce jari da kowace kowace jari inda kake buƙatar ka samu jari wanda yanzu nan zaka ga amfanin sa to ka zama mai gaskiya. Amma rashin gaskiya to yana rusa rayuwar dan adam ne, yana rusa masa komai nashi. Dai har rashin gaskiya zai rika bayyana tare da mutum to kuma babu wani abu nashi da zai saka a gaba ya ci nasara a cikin sa. Ko menene zai dauka to ba zai kai karshe ba, wannan abu zai lalace zai rushe. Saboda haka mu zama masu gaskiya. Da bai ce to mutum ya zama mai gaskiya a cikin zancen sa. Sannan abu na biyu annabi ya ce ya in an bashi amana ya bayar da amana da take kansa. Wato aka baka amana kiyaye amana da take kanka. Duk wani abu da aka ce gashi amana ce to yi kokari kaga ka sauke amana nan ba tare da ka ci amanar ba. Allah subhanahu wataala yana cewa inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah yana umartar ku ku mayar da amana zuwa ga masu ita. Sanda abu ya shigo a hannunka na amana to kokari kaga amana nan ta je hannun wanda ke shine mai haƙƙinta. Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya ku waɗanda suka yi imani kada ku ci amanar Allah da manzansa, ku ci amanar da ke tsakaninku a halin kuna sani. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya ja kunni akan wannan a guje cin amana. Allah subhanahu wataala yana cikin sifofin mutanen kwarai waɗanda za su gaji aljanna ranar gobe kiyama aljannatul firdaus. Ce wallazina hum li amanatihim wa ahlihim ra'un. Su ne wanda suke kiyaye amanoninsu da kuma alkawarurrukansu. Saboda haka dole mutum ya zanto mai amana ne. Amana wani nauyi ne da yake wuyan mutum. Amana da ke tsakanin shi da Allah. Ta dokokin da Allah ya ginta masa yadda zai ɗauki wannan dokoki ya aiki da su. Kiyaye wannan amanar. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah ce mun bujiro da amana ga sammai da ƙasa da duwatsu sai suka kiyarda su dauki wannan amana suka ji tsoro. Dan adam ce ya je ya gani shi ya dauka. Allah ce innahu kana zaluman jahula. Lalle dan ya tabbata mai yawan zalunci mai yawan jahilci. Amanar da take tsakaninmu da Allah ita ce amanar za mu bauta masa shi kaɗai ba tare da mun haɗa shi da wani ba. Sannan kuma da hukokinsa da ya saukar ta hanyar annabawansa a cikin littattafansa, da zarar muka san dokar Allah za mu kiyaye ta, ba za mu keta dokar Allah ba ko mu ketare ta. Wannan amana ce tsakaninmu da Allah, mu kiyaye wannan. Sannan amanar da take tsakaninmu da junanmu, amanar dukiya ce, amanar sirri ce, ko wani irin amana ce da take tsakaninka da ɗan uwanka. Yi kokari ka kiyaye wannan amanar to zaka zama mai matsayi a gurin Allah subhanahu wataala. Abu na uku shine kyautatawa makotaka wanda yake tare da kai, sawa'un makotaka ta gida da gida, ko kuma makotaka ta ainihin gurin kasuwanci, ko makotaka ta tafiya. Duk makotaka ce, duk wanda za mu'amala za ta hada ka da shi, ya zanto kuna tare da shi yau da gobe, ga ka gashi ko yaushe kuna abubuwa tare, to wannan makocinka ne. Yi kokari ka kyautata masa, ka kiyaye masa haƙƙinsa, kiyaye masa mutuncinsa, ka guji shiga wato cikin haƙoƙinsa, ka guji shiga ka guji zaluntarsa. Yan uwanka da kuke tare, sawa'un yan uwanka na jini ko yan uwanka na addini ko yan uwanka na zamantakewa guri guda, kokari ka kiyaye haƙƙinsu. Waɗannan abubuwa guda uku da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa sahabbansa muhimmancin su, kuma babu wanda zai sifantu da wannan sifofi guda uku sai mu'mini. Mutumin da yake munafiki, dole zai so yayi ƙarya ya bayyana kansa sabanin yadda hakikarin sa yake to ba zai iya yin nasara ba ko zai iya waɗannan abubuwa uku ba saka waɗannan abubuwa uku sune suke nuna kamala kuma sune za su tabbatar wa za su tabbatar da cewa eh mutum abinda yake faɗa na da awar san Allah da manzansa da gaskiya yake ba kawai cika baki bane ba kawai alfahari bane da abinda da awace da abinda baya da shi irin da awar Yahudawa daga cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu mu ne ƴaƴan Allah mu ne masoyansa to zaka so Allah to ka so dokokinsa da ya shimfida zaka so Annabi sallallahu alaihi wasallama ka so abin da yazo da shi na karantarwa ka so sunnarsa sallallahu alaihi wasallama ka so ka ga cewa kai aiki da abin da ya koyar ka guji abin da ya tsawatar wanda ita ce babbar alamar da take tabbatar da soyayyarka ga Allah da manzansa amma idan ya zanto kana fada da baki cewa kai imani ko kana son Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kana son Allah amma kuma ayyukanka suna sun sha bamban suna hannun riga da waɗanda ayyukan da Allah da manzansa suka yi umarni da shi babu shakka wannan akwai alamar tambaya akan wannan da awarta ka da kake da cika bakin kirki shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam jawo hankalin su zuwa ga cewa alamar soyayyar Allah da manzansa kuma abin da yake sawa a samu son Allah da manzansa gabawa sune kiyaye waɗannan dokoki da ya shimfida Allah subhanahu wataala ya samu mu dace
amin su malamin Allah ya saka alkari to tambayar mu ta farko ai ta zo daga politikin chamalan ita ce suka yi aure da suka yi da wanda zai aure ta cewar bayan aure za su rika daukar nauyin gida tare da ita da shi kuma za ta ci gaba da aiki to bayan auren da wani lokaci sai yake nuna cewa duk nauyin gida nasa ne sai ita take nuna masa cewa ai duk nauyin gida nasa ne yace to idan har za ta daina aiki ta zauna a gida shi kuma zai dauki nauyin gidan gurgudan karfinsa ita kuma ta ce ba ta yadda ba za ta bar aiki ba domin idan bukatar ta taso shi kadai bukatar ta taso ita ka shi kadai ta shafa baya bata komai shi ma idan ta taso yana kin bayarwa har yakan ce tunda ta daina bayarwa to kowa ya dauki nauyin kansa shi dake cewa mallan shin hakan da yake mata daidai ne kuma ba ta da haƙƙi a kansa
na farko ya kamata mu sani cewa dukkan wasu sharadi duk wani sharadi da za a da zai wakana tsakanin mutane biyu ko sama da haka su yarda da shi matukar sharadin ba sabon Allah bane to ya lazumci ko wani wanda ya yarda da wannan sharadin sawa'un aboki da aboki ne sawa'uwa da gani ne miji da mata ne matukar dai sun sa wani sharadi da suka yarjejeniya a tsakanin su kansa na mu'amala to babu shakka ya lazumce su yayin da kika yi sharadi da shi lokacin aure zai banki ki aiki amma za ki dauki wani bangare da rayuwar gida to wannan sharadi ne da ya wajibi ki cika shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muslimuna ala shurutihim musulmi suna kan sharuddan su wato alamar musulunci shine kiyaye sharadi sharadin da aka koya sai aka sharadi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud wa awfu bil ahd innal ahda kana mas'ula ku cika Allah ya ce ku cika abubuwan da kuka kulla na yarjejeniya a tsakanin ku abubuwan da kuka kulla na yarjejeniya a tsakanin ku to ku kiyaye shi kowa ya cika wannan yarjejeniyar saboda ka tunda har kika yi yarjejeniya da shi a farko ya yarda ke yarda cewa zai barki ki aiki amma za ki dauki wani kaso na albashinki ki saka a cikin harkar tafiyar da gida ya yarda miki ki aiki to shikenan ba ki da damar ki dawo ki ce a'a ai nauyin sa ne aikin san da mancan nauyin sa ne amma kika yarda da wannan sharadin kuma kin san cewa ke al'aslu shine ki zauna a gida shi ya dauki nauyin sa nauyin kula da ki sai kika nemi ya barki ki rika fita ke ma kina nemowa shi ya hakura da wannan shi ma haƙƙin na ki zauna a gida ki kula masa da gida ki kula masa da ƴaƴan Allah ya baku kula da natsuwar sa duk ya hakura da wannan ya barki zaki je ki aiki wasu abubuwan bukatun sa nashi na auratayya ya hakura to ke ma dole ki rike wannan alƙawari saboda haka yafi ki gaskiya anan idan har ya zanto zaki ci gaba da aiki shi kuma zaki nemi ki dauki nauyin sa ka gaba daya bayan wancan yarjejeniya da kuka yi wannan baki da gaskiya ulaka ma dai ki hakura da aikin ki zauna shi kuma nauyin sa ya dawo kansa duka gaba daya ko kuma ki tafi ki aiki amma wannan jejjeniya in ba shi ne ya ga dama ya sauke ta ba mutum yana dama ya sauka daga haƙƙin sa in ba shi ne yace ya sauka daga wannan haƙƙin mutu wajibi ne ci gaba da kiyaye wannan jejjeniya
to sai wani ke ta malam yayin da mutane suke addu'a Allah yana amfani da lafazin su ne wajen amsa addu'ar kamar mutum yace Allah ya bashi ilimi ba tare da ya ambaci mai amfani ba
Allah subhanahu wataala yana duba da zuciyar bawa ne abinda bawa yake kuduri a zuciyarsa shine babban abinda Allah yake tsinkaye da shi dan shar'anta maka ka furta addu'a kada ka bar abin a ranka kawai ka furta shi ka fade shi kace ina son Allah ka yi min kaza domin wannan fadar ibada ce kamar tasbihi ne da muke yi da zikiri da muke yi ambatan Allah da muke yi koda a zuciyarmu muna jin girman Allah muna jin tsarkake Allah a ranmu muna jin godiyar Allah a zuciyarmu amma mu furta din ibada ce zaka zamu ce subhanallah zamu ce alhamdulillah zamu ce wallahu akbar koda ko waɗannan abubuwa ma'anonin su duka suna cikin zukatanmu za mu wadatu da zuciyar mu za mu furta to idan kai furicin yazo ya gaza abinda yake cikin zuciyarka Allah ya san abinda yake cikin zuciyarka Allah ya san me ka kunshi a cikin ranka saboda wannan ba zai hana in ka roki Allah kana nufin ilimi mai amfani Allah ya baka ilimi mai amfani ba za a ce ai tunda baka ce mai amfani ba to kowane ilimi ma zaka iya samu ko kuma zaka samu ilimi mara amfani a'a kana nufin mai amfani din yana da kyau in ka tuna ka ce mai amfani ilman nafi' nas'aluka ilman nafi'an kamar da yake cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an ina roƙonka ilimi mai amfani in ka iya furta haka baka manta ba yana da kyau amma in kana nufin ilimi mai amfani din kuma ka furta ilimi baka fada mai amfani ba Allah ya san wallahu ya'lamu ma fi anfusikum Allah ya san abin da ke cikin zukatanku alimun bi zati sudur ya san abin da zukata suka wato suke ciki haka babu ba a cewa wai in ka fada baka kayyade ba to dole abin zai iya zama ba mara amfani ba dole bane
sai shi kuma ne yake tamalan ya kasance yanayin aikin sa baya samun dama ya tafi makaranta neman ilimi amma ko da yaushe idan ya zo kwanciya yakan ware awa daya zuwa biyu yana sauraron tunatarwa da kuma wa'azi yake tambayar shin malam wannan abin da yake yi ya wadatar masa
to mutum ya kamata ya san babban aikin sa a bayan kasa shine bautawa Allah kamar yanda Allah yake so shine babban aikin sa babban aikinsa shine ya bautawa Allah kamar yanda Allah yake so ba kamar yanda shi yake so ba ko kuma yanda ya ga nayi Allah ya ce ba khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutane da aljanu ba ko ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta mu wannan ita ce gaya ita ce manufa ta ƙarshe da Allah ya halicce ka saboda ita babu shakka ubangiji subhanahu wataala ya umarce ka da ka je ka nemi abinci ka nemi arziki ka nemi abin da zaka kula da kanka ka kula da waɗanda suke ƙarƙashin ka idan akwai wannan shi kansa wani bangare ne na ibada amma ba sai shagaltar da kai ba daga kuma neman sanin yayi kamata ka bautawa Allah shi kansa abin da kake fita nema dan kasuwa ne kai in ba aikaci ne kai akwai dokokin Allah ya a ciki wanda dole sai ta hanyar karatu zaka san waɗannan dokokin ba zaka san su ba haka kawai karazubi ko ka abinda kaga mutane suna yi shikenan sai ka san su koda wannan wani bangare na ibada shi kansa neman arziki din neman abinci din to amma kuma shi wasila ce kawai wato tsani ne da zai taimaka maka wajen isa ga babbar manufar ita ce bautar Allah subhanahu wataala kamata ka shagalta wajen kula da harkar neman abincinka ba sama da yadda zaka kula da sanin haƙoƙin Allah subhanahu wataala akan ka zaka wajibi ne ka samar da lokaci da zaka riƙa karatu ba makaranta wacce ke nizamiya akwai wasu lokuta da zaka ga cewa ko ma'aikata ne ana musu lessons wato darussa ana yi musu darussa asabar da lahadi a wasu makarantu yana da kyau ka shiga akwai wani malami da yake bada lokaci ana zuwa gidansa ka samu mai baka lokaci ka zauna kai karatu wannan shine abin da ya kamata shi sauraron wa'azi tunatarwa ce duk abin da muke na wa'azi tunatarwa ce da jan hankali wani abin da baka sani ba a lokacin za a iya sanar da kai amma ba shine zaka zama masani akan abin ba za a iya tuna maka za a iya saka a hanya za a iya jawo hankalinka wani abu ne mai kyau kwarai da gaske yadda kake yi din ka ware lokaci ka saurari wa'azi ka saurari tunatarwa ka saurari faɗakarwa amma wannan ba shine neman ilimi ba ba shine neman ilimi ba neman ilimi shine ka tafi ka sa maka abin karantarwa a karantar da kai wannan shine neman ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam ce man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna wanda duk ya kama hanyar ta neman ilimi Allah zai hore masa hanyar aljanna da wannan hanyar da ya bi ta neman ilimi kuma ka wajibi ne mutane su fahimci harkar duniya harkar kasuwanci harkar aiki duk wannan wani abu ne wanda yake karo a cikin rayuwarsu ba shine asalin abinda Allah subhanahu wataala ya halice su saboda shi ba wannan wani abu ne da Allah ya ba su dama ya umarce su umarni na halacci na ibaha su je su nemi abinda za su ci su sha dan yanzun to rayuwarsu ta inganta kuma sun samu karfin da za su yi bautar Allah amma kada yanzun to wannan abin duk ya dauke musu hankali gaba daya ina sha suna son ka sha jin kissar sayyidina Umar da makocinsa Itban ibn Malik wanda suka rike musayar suka rika musayar wato zuwa majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan ya tafi kasuwa yau dan uwansa ya tafi majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallama in ya dawo ya gaya masa abinda aka saukar na ayoyin Allah da hadisai da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambata a gurin sannan shi kuma wannan ya tafi kasuwa kuma dan uwansa ya koma ya je salati majalisin annabi haka suka riga at-tanawu Imam al-Bukhari ya kashi at-tanawu fil ilm wato a riga wakiltar juna saboda kada abin ya kubuce musu gaba daya baka ba su gaba daya suka mai da hankalin su wajen neman abinci ba ba tare da sun ba da wani lokaci na sauraron ilimi ba
to sai shi kone ke chamalan shin ya halatta mutum goma sabisi ya dashi domin zuwa aikin haji yace kamar su rika yin zubi duk wata ta yadda duk shekara mutum ji daga cikin su za su je aikin haji
to na farko shi aikin haji Allah subhanahu wataala ya wajabta shi ga wanda suke yake da iko liman istata ilaihi sabila haka Allah ya ce walillahi ala an-nasi hajjul baiti man istata ilaihi sabila Allah ya wajabta aikin haji ga wanda yake da ikon zuwa gare shi wanda yake da ikon zuwa haji shine haji yake wajibi a kansa wanda ba shi da iko ba wajabta masa ba sai ya ci bashi ya je haji bai zama wajibi ba amma ya halatta ya ci bashi ya je haji domin yana maganar adashi adashi bashi ne baka bashi ne mutane da yawa za su taru su baka bashi suka rika biyan su kuma da daidai da daidai sun taru lokaci ɗaya sun baka bashi ka dauki gashin su a wannan watan to duk wata zaka biya mutum daya duk wata zaka biya mutum daya har su kare wannan shine da adashi da ake zaka adashi bashi ne to ya halatta in ka san zaka iya biyan su babu laifi ka san cewa in ka shiga adashin zaka dore har aje karshe saboda kana da aikin yi kana da sana'ar yi kana da abin da zaka iya zubi din nan har zuwa lokacin da zaka biya su wannan babu laifi an ce jaiz ana nufin wato ya halatta ba laifi bane amma ba ana nufin dole bane saboda ka ya halatta ka yi adashi ku goma wannan shekarar ku hada mu wannan ya tafi wata shekara hada mu wannan shekara hada mu wannan ne halatta ba duk wanda zai shiga ya tabbata cewa yana da hanyar da zai biya bashi ma'ana yana da hanyar da za a iya zai dore akan har zuwa karshen adashi din wannan babu laifi
to sai wannan shi kuma yake cewa yana halatta saboda tsoron gamuwa da ubangiji a ranar gobe kiyama mutum ya rika ji a ransa dama Allah ya halice shi wata dabba ko kuma tsuntsu
eh sahabbai da magabata sun yi wannan sayyidina Abubakar saboda tsoron Allah yana faɗa irin wannan ina ma wani tsuntsu Allah ya yi ni ina ma wani dutse suka faɗi wannan wato ina ma ba a yi su mutanen da suke da Allah ya dora musu takalifi ba duk da cewa mutane ne da sun kai matuƙa wajen tsoron Allah, sun kai matuƙa wajen kiyaye dokar Allah subhanahu wataala, sun kai matuƙa wajen tsantsiye ne abinda ba bai zama haram ciki da waje ba, kokari suke su kauce masa. Amma saboda yadda tsoron Allah ta ya cika zuciyarsu, za ka ga suna waɗannan maganganu sayyidina Umar, sayyidina Abubakar da sauran sahabbai da wasu daga cikin tabi'ai, duk za ka samu maganganunsu a kan wannan. Ina ma wani tsuntsu Allah ya yi su, ina ma wata wani dutse Allah ya halicce su, wanda dai ba hisabi a kansa, da Allah ba zai masa hisabi ba saboda bai ɗora masa wani taklifa ba. Saboda babu wani abu da mutum ya faɗi haka, amma ya zanto tsoron Allah ne ya sa shi ya faɗa, ba kawai ko wani wata damuwa da ya shiga ta duniya ita ce za ta sa shi ya faɗa haka ba.
Sai ne ke malam mutum ne yake bi bashi fiye da shekara daya, har ma ya cire rai akan zai biya shi wannan kuɗin da zai fitar da zakka, sai bai lissafi da wannan kuɗin bashin a cikin kuɗaɗensa ba. To yanzu kuma wannan mutumin ya biya shi kuɗin, shi ne ke tambayar malam ya zai,
idan kuɗin ya kai nisabin zakka sai fitar masa da zakka lokacin da ya karɓa. Idan bai zama daman kuɗin bai kai nisabi ba, to sai ya haɗa shi da zakkar da zai yi ta gaba. Shi bashi iri biyu ne, akwai bashin da kake da tsammanin daman zai dawo, bashi ne ka saba bayarwa amma lokacin da za ka karɓa da yayi za ka karɓi kayanka, to wannan za ka lissafa shi cikin lissafin zakka idan ka zo fitarwa, don duk da baya hannunka amma kamar yana hannunka ne, ka san kawai magana ce ta lokaci. Akwai kuma bashin da saboda hannun da ya shiga hannu ne da kama fidda rai zai biya ka, lokacin ya zo ya wuce, ya zo ya wuce, kayi magana har ka gaji kama fidda tsammanin cewa kuɗin zai dawo wajenka. Wannan baya lazimtar ka cewa duk sanda ka zo lissafin zakka sai ka hada da shi, shikenan sai ka ci gaba da zakkarka. In Allah ya karɓo maka shi, in ya kai nisabi kuɗin daman ya kai nisabin zakka, shikenan sai ka fitar masa da zakka lokacin da ka karɓe shi. Idan bai kai nisabi ba, shikenan sai ka hada shi da lissafin zakka ta gaba, sai ka fitar musu da zakka gaba daya.
To shi muke cewa malam, shin idan zai ba wa mutum zakka dole ne sai ya ga masa cewa zakka ce ya fitar, ko kuwa zai iya ce masa kawai kyauta ce ya bashi?
Ba dole bane idan mutum zai ba wani zakka sai ya ga masa zakka ce, wannan ba dole bane. Shi zakka dai kai da kai aka wajabta wa zakkar nan, ka fitar da niyyar zakka. Na fitar da wannan da niyyar zakka, ba da niyyar sadaka ta tadawi ba, ba da niyyar taimako ba, a da niyyar zakka. Amma shi wanda zai karba wajibi bane shi ma sai yayi niyyar karban zakka, sannan zakkar ta yi. Shi ba buƙatar niyya ta bangaren sa, kai da zaka fitar ka ake buƙatar kai niyyar, zama niyyar ku fitar da kuɗin nan zakkar ne, ba wata wani abu ka fitar da daga baka ce to shikenan ma ni na mai da ita a matsayin zakka. A'a, in ya zama niyyar tare da wai fitar wata ke, sannan wanda zaka bawa kamar yadda muka ce ba dole sai ka gaya masa ba cewa zakka ce, sai dai idan ya zanto unguwa ce da take muna gauraye da sharifai wanda aka hana su karɓar zakka. Annabi ya ce duk wani wanda yake daga cikin zurriyar Banu Hashim to ba zai ci zakka ba. To sai zanto unguwarku unguwa ce akwai wanda ba sharifin ba, akwai kuma wanda ya ce shi sharifi ne, to gudun kakkaje ka danka ta hannun sharifi kuma shi an hana masa cin zakka, to sai ka gaya masa, kaga in sharifin ne ce a'a ni sharifi ne ba zan karɓa ba, kakka bashi kai shiru. Wannan in a gaure ake da sharifai da wanda ba sharifi, kuma ba lalle ka san sharifin ba duka, to sai ka gaya mutum don in sharifin ne ya kame hannunsa kai ya karɓi abinda aka haramta masa. Amma in guwa ce da ba wani sharifai a ciki, ba wani wanda zai ya gauraya da abinnan, to shikenan ba sai ka faɗa ba.
To sai shi kuma ne ke ce malam tambayar sai ta ce shi da abokinsa ne suka haɗa kuɗi suka yi noma, to sai suka cire kayan gonar tare, to shi ne ya ce za su cire zakka ne kafin su raba, koko sai sun raba kowa ya cire nasu tukuna?
Wannan haɗa ku wajen harkar noma ko kasuwanci baya da tasiri wajen zakka, kuɗin kasuwanci ko noma, haɗi alhulɗa ba ta da tasiri, don haka ba zai yiwu a ce ka kawo rabi na karibi kudin suka kai zakka shikenan zakka ta kama mafitar ba a kowa ana kallon shi ne a matsayin shi kadai haka kudin kasuwanci haka nan a harkar noma kuka noma kayan amfanin gona ko biyu kowanne nashi in aka dauka bai kai abin nan sai 300 ba kaga anan babu zakka akan wannan amfanin gona sai dai in kowanne nashi ya kai wannan sai 300 din to shikenan wannan shine wanda zakka ta wajaba akan sa saboda ka hadawar ba ta da tasiri inda hadawa take da tasiri shine wajen harkar dabbobi dan da hulda take da tasiri amma idan wajen harkar kasuwanci ne da harkar noma ba ta da tasiri
shi mare wannan kan zakkan da yake cewa mallan yana da aboki ne wanda zai yi aure kuma ya kamata ya bashi gudunmawa ta kuɗi to yace yanzu lokacin zakkar sa ne yake da yake fitarwa shin zai iya daukan kuɗin zakkan nan ya bashi ba tare da ya faɗa masa cewa wannan zakka bace
eh wannan abin ansa ta
to sai wani mai tambaye shi kuma yake cewa mallan da Allah akwai hadisi ko wani nasi da ya hana kwana da fitila idan mutum zai yi bacci sannan kuma menene hukuncin hakan a shari'a
a hadisi abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada ya yi umarni a kashe lokacin da aka zo kwanciya shine ita ce wuta da can wai da ka sani a ci balbal da kuke fada da muke da muka sani ita ce kusan ake amfani da ita wuta ce za ka ganta da ta nan tsirarata take bada haske to akwai hadisi Abu Musa al-Ash'ari an zo an gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani gida a Madina an yi gobara mutanen gidan sun kone saboda an bar irin wannan fitilar ta ci balbal a kunne ko ta bare ko wani ya ture ta ko wata dabba bera ko wani abu ya buge ta ta fadi gidan yayi gobara sun kone shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan wutar makiyar ku ce idan za ku yi bacci ku kashe ta saboda wannan shine abin da aka hana ko akai umarni da a kashe wuta amma ba haske ba akwai bambanci tsakanin wuta wannan ta ci balbal ko fitilar kwai wadda in ta tuntsire tana iya zama matsala da kuma wannan kwayaye da ake amfani da su wanda an san yawanci ba haske suke bayarwa yawanci ba daga nan ko da gobara da ake yi a gidaddaji ta hanyar lantarki ba wai daga kawai an kunna hasken ba ne za ka samu ko dai wani soket ne ya samu gobarar ta tashi daga nan ko ka wutar da karfi ko wani abu irin wannan so ba za a ce kowa zai yi bacci ba dole sai ya kashe fitila ya yi bacci a haske ba inda ka ce ka kai bacci a cikin haske da rana ma ka ga ba kai bacci ba kenan abin da ka ce wuta kuma ita ce wannan da muka sani wanda ake kunnawa a wancan lokacin ga yadda suke yi wannan shine aka ce abin nan shi ma umarni ne ba wai na wajibi ba na a kiyaye a dan matakai kada a bari a yi abin da zai jawo gobara saboda kan in har akwai bukatar ma yanzu fitilar kwai da ake amfani da ita a kauyuka misali ba za a ce wajibi bane kowa da yake da fitilar kwai in ya zo bacci sai ya dole sai ya kashe ta in bai kashe ta ba ya saba Allah in zai iya kashe din ba matsala ya kashe ta in kuma ba zai iya ba to san inda zai aje ta ba gurin da za ta iya haddasa gobara ba
to sai wani yake cewa mallan shin ya halatta mutane su ware su yi jami'in sallah bayan an kira sallar saboda jinkirin zuwan liman a cikin masallacin
baya dacewa dan an kira liman yayi jinkiri su yi sallar su in ba za su iya jira ba wanda kuma ba haka ya dace ba to karar su tafi wani guri inda za su yi sallar da wuri su je su yi sallar a can amma su tashi su yi limancin su to wannan ba daidai bane shi liman ma'anarsa shugaba matukar dai ba gaya musu aka yi cewa baya da yana da uzurin ba zai zo ba wanda za a iya sa na'ibin sa ya sallah to ba irin wannan sabai sukan jira Annabi lokaci mai tsawo bai san da za a yi sallar isha'i har sai da dare ya yi nisa suna zaune a masallaci ba su ce kawai wani ya wuce ya sallah ba saboda suna sauri ko wasu su ware su yi sallar su tafi su sai da suka jira ya fito yake cewa inna hadhihi la waqtuha laula ana shaqqa ala ummati ce wannan shine lokacin da yafi dacewa wato yafi lada a dan barta ta ja to amma dai kada bana san tsananta wa al'ummata saboda kaga ladabi ba su tashi sanin abin nan ba akwai hadisin Anas da Annabi ke cewa la taqumu hatta tarawni in kun zo masallaci kar ku miƙe tsaye kuna jiran zo a yi sallah sai kun ganni na fito saboda kaga ya hana su ma su tashi sai curko curko suna jiran shi a'a su zauna inda suke har sai sun gan shi ya shigo sannan sai su tashi saboda ka ba daidai bane a dauki liman kamar wani ma'aikaci da aka dauka aiki ake biyan sa ko wani abu irin wannan shugabanci ne babban gaske yana da kuma daraja kware da gaske yana da kima saboda haka idan yayi jinkiri kaga ba za ka iya hakuri ba saboda kana da wani uzuri to ba zuwa za ka yi ka ce ma wasu ku tashi kai mu yi sallah wanda zai sallah ku yi jami'in kun haka ya ka an bude kofar fitina kenan kowa ya zo masallaci ya ga ba dan jinkiri sai tattara wasu sai ya ja su sallah kaga kenan rigima sai ta kaure in ba zai iya ba sai ya tashi ya fita je wani gurin da ya san ga musamman yanzu da masallatan da sun dan take ga dan zakai sai ka iske masallaci sai je can ya koyi fita ya koma can baya can haraba ya sallah sa shi kadai amma ba ya ja wani jami'i ba kafin liman yazo ya ina shi
to sai wannan shi kuma yake cewa malam idan za a hada sallah wajibi ne duk ma mu sai sun bi sallar koko dai wanda ba shi da rayi zai iya fita
daban ba wajibi bane idan limamin masani ne ya san lokacin da ya kamata a hada ya san lokacin da bai kamata a hada ba in ya tashi zai hada sai a bi shi in kuma wani yana ga shi ijtihadin sa bai dace a hada ba yanzu shikenan sai ya fita ba a ce dole sai ya hada ba ita hadawar sauki ce wani sauki ne aka yi wa mutane don kada su watse wani abin larura ya zo ya hana su dawowa su haɗu ko kuma za su dawo su haɗu zai zama akwai wahalarwa to sai aka ba shi aka musu rukhsa ya an maka sauki ku haɗe to shi ya ga wannan saukin shi bai gamsu da shi ba ko baya buƙatar sa shi kenan ba tilas sai ya tafi ya sa abin sa ba komai
to sai nake cewa malam shi menene ingancin salati tawbati
salatu tauba ta inganta hadisin akwai hadisin Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a cikin sunan Abi Dawud akwai hadisin Abu Darda yana cikin musnad Imam Ahmad da Jami'u Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wa sallama ce idan ɗayanku ya yi alwala ya kyautata alwalarsa sannan ya sallah raka'a biyu sannan ya nemi gafarar Allah Allah zai gafarta masa sai shi ke cikin wata salatu tauba mutum da ya yi laifi wurin Allah subhanahu wa ta'ala yake neman ya tuba Allah ya karɓi aikinsa ya karɓi tubarsa sai ya raka'a biyu ya yi tawassuli da wannan aikin wajen Ubangiji ya karɓi tubarsa wannan shi ne salatu tauba salatu tauba sallah ce ta nafila zai iya yin ta a kowane lokaci ya yi raka'a biyu sannan ya nemi gafarar Allah akan abin da ya riga ya yi wuce na laifin da ya yi Allah ya gafarta masa ya fi masa Allah yana cewa inni la ghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada ni mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba ya aiki na ƙwarai wa amila salihan ya aiki na ƙwarai thumma ihtada sannan ya shiriya saboda haka mutum yana da tawassuli da kyawawan ayyukansa domin Ubangiji ya fi masa laifinsa a lokacin da ayar karɓar tuban mutanen nan guda uku da aka bar su ba su bi Annabi sallallahu alaihi wa sallama yaƙin Tabuka ba lokacin da ayar karɓar tubansu ta laqataballahu ala thalathati alladhina khulifu حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم إنه هو التواب الرحيم لوكشن دونا آية تسو قال الله سبحانه وتعالى يا في مسو وأن زما ده سكي بس في النبي صلى الله عليه وسلم يكن تبوك وتعالى ده تشابا سد أزري كعب ابن مالك من اللي كيش من حديث نسا يكي تشوا يا رسول الله يانا ده كيش كين أبين ده زين ينبو لير الله كم ونن tubatawa wannan tubar da Allah ya mana shine dukiya ta gaba ɗaya zan ba da ita fi sabilillah ma'ana zan yi wakafin dukiya ta gaba ɗaya yana fin da gonakin sa da mutum ne manomi zai bayar fi sabilillah ya ce a kabar wani bangare na dukiyarka yafi maka alkhairi ma'ana karka dauka duka ka dungume ka bayar dan bar wani abu na bukatar yau da gobe shine bar wasu daga cikin gonakin sa sauran kuma ba da su fi sabilla saboda yana daga cikin abinda yake taimakawa wajen tuba yayi kyau shine sadaka tun yayi sadaka da dukiyar sa ko da wani abin da yake mallaka saboda tuba zuwa ga Allah kuma tuban sa ya zanto ya amfane shi
sai inda wannan tambayar shi kuma yake chamala tambayar sai tace mutum ne aka ce ya kawo lambar asusun banki na mutane za a taimaka musu da wani abu to da yazo sai ya ce zai tura lambobin account na mutanen amma kuma idan aka tura musu kudin za su yi raba daidai da shi shine yake tambayar mallan ya matsayin hakan da yayi
ba daidai bane wannan kuma duk yana daga cikin dabi'un da suka lalata zamantakewa a cikin al'ummar mu muka zama wata al'umma ce da ba ma yin abu dan Allah ba yin abu dan mu taimaka wa ƴan uwan mu sai dai dan wata maslahar da muke zaton mu ma za mu samu a ciki kaga ba mutum baya bambance aikin taimaka wa dan uwa da aikin taimakon da aikin ma Allah aikin Allah ma ba zai tunanin yayi shi dan Allah din ba idan yazo to an ware wata dukiya aka ce za a taimaka wa mutane da ita kai kai zan to kana da hanyar da kasancewa mutane za su iya samun wannan taimako ta hannunka kai za ka ce a rika baka wasu kudade a ciki kai ma in wanda za a taimaka ne kana daga cikin wanda zaka bada naka account din kai ma taimaka maka kuma da wahala da mun bai zama bai hakan ba wanda zai haka da wahala shi ya kasa bada nashi account din ka bayar an taimaka maka me yasa ba zaka ga wa ƴan uwanka ba in kana iya karbar account din nasu ka kai ko ka ga musu inda za su kai su je su ma a taimake su sai dai ka ce a'a a sa musu ku raba wannan zalunci ne zalunci ne kuma wannan dabi'ar ita ta kashe mana al'umma shi yasa in dai al'umma za ta ci gaba da rayuwa da irin wannan tunanin to yana da wahala ta ci gaba yana da wahala wannan al'ummar ta ci gaba ta zama wata al'umma abar misali duk wani abin da za a zo da shi na ci gaba masu irin wannan tunanin su za su rusa shi za su lalata shi za su jawo fushin Allah a cikin sa saboda ka baya halatta ka zo abinda aka ware dan taimakon talakawa ka zo ka sa buƙatar ka kai kuma a ciki ka ce ba za a taimaka wani ba sai in zai baka rabi ko zai baka ɗaya bisa uku na wannan dukiya sannan za ka yadda a taimake shi amma in ya ce ba zai baka ba to sai dai ya rasa ba za ka yadda a taimaka masa ba wannan zalunci ne saboda duk wanda suke da irin wannan tunanin sai kokari su gyara tunanin su ba ta haka ake arziki ba za zai yi irin haka ya shekara 100 yana haka ba da arziki ba kuma yana tara wa kansa wasu haƙoƙi ne da in ya jera na gobe kiyama ta ina zai iya kutar da kansa haƙoƙi na mutane sun fi komai hadari a ranar kiyama ta haƙƙin da ke tsakaninka da Allah wanda yana da sauki ubangiji mai yawan gafara ne wani la gafaru mai yawan gafara ne al-gafur ne amma haƙƙin mutane ba Allah ba ya gafarta shi haka kawai sai mutanen sun yadda sun ce sun yafi a ranar gobe kiyama kuma kowa ta kansa yake kowa nafsi yake annaba ma suna nafsi bare kuma wani dan uwanka bare kuma wani yayanka ko wani makocinka ko wani abokinka ko wani ma wanda kawai a titi ku hadu ya zanka ganka gashi da haƙƙin sa akan ka ku bai kare ka zai wahala bai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani ranar kowa gujewa kowa yake duk kusanci kuwa wanda zai gujewa uwa da uba waye zai kuma saurara saboda haka mutane a guji shiga haƙƙin jama'a haƙƙin mutane da wani abu na san rai wanda ba zai ɗauke maka talaucin duniya ba kuma sannan zai haɗa ka da talaucin lahira na har abada
to sai ne ke cewa malam shin ya halatta shugaban mutum a gurin aiki idan ya bashi wani abu domin kokarin sa da naci akan aiki ya karba ko da ko ya san cewa shi ma wannan shugaban nasa abin ba nashi bane na ma'aikatar ne
shugaba a guri yana da haƙƙi ya tasarrufi da dukiyar da take hannunsa ƙarƙashin sa dan maslahar mutanen da suke gurin dan maslahar ma'aikatar wannan babu laifi ce shugaba ne kuma bashi wani hurumi wani mandate na zai iya sarrafa dukiya ko wajen welfare na ma'aikata ko wanda suke sun yi wani kwazo wannan yana ba daga cikin abubuwan da ake rubuta a cikin gundun tafiyar da kowace ma'aikata shine a samu abubuwan da za su ƙara wato ba wa mutane ƙarfin gwiwa akan aikin da suke yi sa kuma wasu suwa su yunkuro su kwaikwayi abinda waɗancan suka yi don abu ya ci gaba. Wannan ka'ida ce ta kowace ma'aikata, kuda ba kuɗinsa ba ne, amma kuɗi ne da ya amfani da shi wajen kyautata aikin wannan ma'aikata da inganta ta da haɓaka ta. Saboda haka wani abu ne mai kyau, abinda bai yarda ba shi ne abinda zai yi ya yi ɓarna, abinda zai yi ya yi ɓarna a cikinsa, ya ɗauki dukiyar a yi almubazzaranci ko kawai ya azurta wasu ta wata hanyar da bata dace ba, wanda shi ne aka hana.
Kamar Allah ya saka alkhairi, masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka kaka a shirin a wannan lokaci, sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin shirin namu ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp kan lambar waya 0703-364-1455 ko kuma su adireshin email na fatinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umari Jalimu OYL, babban malami a tsanganin tsarin shari'a da addinin musulunci da jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Ana sai da sassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da kariya kai wannan ba ta kai. Mu muna fara kawai sanin